Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu shirye-shiryen zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma wato kuma sun kasar Ghana za ku iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo ta voahausa.com da masashin hausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azu
tare da ni Sarfil Hashin Gumel.
Duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2019 zamu duba batun dakatar da masu sana'ar keke na fafiyin aiki a wasu yankunan birnin Abuja.
Na fahimci tsakanin Allah gwamnati so take ta kore su. Na abin da sai gwamnati take so ta kore su. Ai amma ce an tanaji wasu motoci domin su ajana su zo su yi amfani da su. Kaga ai kora da halici. Ai tun da keken nan suka iya keke suka saba da shi. A dauko dokokin nan a karanta musu.
To Aisha, yau shirin yau da gobe zai tare ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda masu ruwa da tsaki kan wannan harka ta sufurin keke napep ko a daidai ta sahu suka hadu a ofishin muryar Amurka da ke Abuja domin tattauna wannan matsala.
Kwarai kuwa Sarfilu, haka kuma mun yi muku masu sauraron mu tambaya akan shafin mu na sada zumunta na Facebook, inda kuma muka samu amsoshi daga mutane da dama, kuma za mu karanto kaɗan daga cikin waɗannan tambayoyi da kuka amsa mana. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Shirin matasa, to da farko za mu fara ne da karanto amsoshin da kuka rubuto mana ta tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook, inda muka tambaye ku waɗanne ƙalubale kuke ganin dakatar da masu sana'ar keke napep a wasu yankunan birnin Abuja zai haifar. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsa wata farko ta fito ne daga Abubakar Kawo Girgir, inda ya ce wato dakatar da waɗannan masu sana'ar ta keke napep ba ƙaramar matsala za ta haifar ba a ƙasar nan. Domin kuwa hana mutane sana'ar su ba tare da an ba su wani aikin yi ba ka iya ƙara ƙaruwar aikata munanan laifuka, don haka ba ma tare da wannan mataki.
Wow, yayi magana mai amfani ƙwarai kuwa. To sai kuma Aisha Hussein Dangwa ta Karaso, ita kuma tace daga jihar Yobe, tace hakika ƙalubalen da za a fuskanta akan dakatar da amfani keke napep ya kai ta fuska 10. Tufo da fatan mahukunta su shawo kan wannan matsalar tun ma bai nisa ba, to fuska goma ce bata faɗi komai ba. Amin. Amma
to sai kuma ansar Rukayya Babayya Gambo tace salam yau da gobe. Hakika wannan mataki ka iya kawo karuwar masu zaman kashe wando, kenan akwai barazana ga zaman lafiyar ƙasa.
Taufa lallefa. Sai kuma Salisu mai shinkafa song yace yau da gobe ikon Allah hakika hana keke napep Abuja zai haifar da kalubale da dama, ganin cewa yawanci matasa ne ke amfani da keke napep wajen rufa ma kansu asiri.
Ta yau dai mutane Yobe suna ta ansa
lallefa.
Domin wannan ma daga Yobe ne yace Gambo Baba Wuro daga jihar Yobe yace salam yau da gobe. Kai wai shugabannin Najeriya ya suke son talakan Najeriya yi, to wai da wanne talakan Najeriya zai ji? Me rubuta anan ne? Da rashin zaman lafiya kuma zai ji ko kuma aikin yi?
Da rashin aikin yi.
Allah dai ka kawo wa talakan Najeriya mafita. Ku tashi lafiya.
To amin ya rabbi. Sai kuma shugaba Babaye Gambo da Magaran, shi kuma daga Magaran ne ma, yace rugubi hakika wannan mataki ka iya kawo karuwar masu zaman kashe wando, kenan akwai barazana ga zaman lafiyar ƙasa.
Dai mutane sun yi tarayya dai akan abu daya. Wannan matsala ce ga zaman lafiyar ƙasa
da
kuma rashin aikin yi.
To ai daga rashin aikin yi wani abu zai haifar.
Sosai kuwa.
Abin da suke magana.
To Nasiru Shehu Yunusari kuma daga jihar Yobe yace da Abdul Muɗallib Mande Magarya, hakika hana amfani da keke napep a birnin tarayya zai haifar da matsaloli masu yawa, kamar yawaitan matasa marasa aikin yi. Hakan kuma babban barazana ce ga tattalin arzikin ƙasa. Allah ya kyauta.
To amin, to ƙarshen sakonnin kenan, mun gode.
To yanzu kuma lokaci ne da zamu mika linzamin shiri ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina Kaina, dake ofishin muryar Amurka dake Abuja.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe, wanda a yau ina tare da manyan baki a cikin zuran namu. Da farko akwai Abubakar Sani, mai magana da yawun ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sai kuma babban jami'in tuntuba akan harkokin sufuri na babban birnin, wato Honorable Sajo Ahmed. Sannan akwai jagoran talakawa Malam Imrana Wadanas. Sai kuma shugaban yan ajeji ta sahu, wato da ake kira keke nafif anan Abuja, Musa Ibrahim Ancau. Malamai, barkanku da zuwa cikin wannan zaure namu. Abubakar Sani, a matsayinka na kakakin ministan babban birnin tarayya Abuja, in zan fara daga kanka, ana taya madidin cewar an haramta keke nafif a cikin birnin Abuja, ana cewa a'a ana son a kore su ne, ana son a raba talakawa da hanyar samun abincin su ne a cikin wannan babban birni. Shin a matsayinku na hukuma, menene gaskiyar batun ne?
Farko dai zan ce ba gaskiya bane, ba koren su aka yi ba, kuma mai girma minista ya bayyana a lokacin da ya kaddamar da wannan tsari ranar Juma'a da ta shige, inda ya bayyana cewa shi fa bai ce ya haramta amfani da abun hawa na keke a nan Abuja ba, amma harkokin su an takaita shi ne a wasu wurare. Ina ne waɗannan wurare? Su ne garuruwan da ake ce ma satellite towns da kuma estates na Abuja.
In zan zo wurinka Malam Musa Ibrahim Ancau, kaji kalaman da shi kakakin ministan Abuja yayi, me zaka ce akai?
To alhamdulillah, kamar yadda shi Alhaji Sani ya faɗa, gwamnati tana da tsare-tsarenta. Shi wannan sana'a na keke nafif na daidaita sahu, alal haqiqa matasa ne ke yi, wanda akalla wannan policy da gwamnati ta kawo zai shafi mutane matasa sama da 20,000, wanda shi ya samu muke kira ga gwamnati cewa ba wanda yake daga ko yake ja da wani policy na gwamnati. To amma ita ma gwamnati din za ta yi policy, bai kamata ta yi policy da za a ko ince karya jama'a ba, ko halar da jama'a ba. In ka lura dan kwanakin nan da aka kawo wannan policy, daga masu tuka wannan keke nafif da passenger a cikin gari, jama'a suna cikin wani hali, an shiga cikin wani hali gaya, cewa matasa sun shiga wani hali, sama da mutane 20,000 yanzu a ce matasa rana daya tsaka ba tare da wani tsari ba.
Malam Musa Ibrahim a ce ban tare ka ba, ba ka jin cewar gyara kayanka ba zai taba zama sauki marba ba, tunda an ce ba an hana ku bane gaba daya, menene bi yasa ba za ku je inda aka ce ku yi din a can, ku je ku yi a can din ba?
To kamar yadda ka faɗa, mu ma muna son kayan namu, kuma muna gyarawa. Wajen da aka ce mu je, ina ne aka ce mu je? Ai, ita gwamnati yana da kyau in za ta yi policy a matsayinmu na 'yan ƙasa 'yan Najeriya, zama ya kamata a yi kamar yadda muka taɓa yi a gwamnatin baya, wanda da keke nafif ɗin nan muna shigowa cikin gari area 11 Wuse Central Area, da muka zauna round table muka yadda cewa wasu 'yan tsakani ne yanzu bai da muke aikin nan, dan wani takaitaccen lokaci wajeje ne a cikin garin nan. Kuma wajen da kamar yadda ya faɗa, a satellite town ɗin muke, ba mu fita daga ciki ba, tunda wajen da yanzu ake kokarin a cire mu Garki village ne. Garki village ɗin nan ba wani waje ne babba ba, zuwa area 10, area 2, area 3, area 1. In ka kalli wannan wajen ma, area 10, area 2 ne ma convention da estate ɗin da ake magana. Waje ne wanda aikin mu ana buƙatar shi a wannan wajen. Amma mu abin da muke kira ga gwamnati, ko da za a bar wannan waje, yana da kyau a duba halin da matasa suke ciki, a duba halin da rashin aikin yi yake a ƙasa.
Bari mu je wurin jagoran talakawa Imrana Wadanas. Malam Imrana, ku a matsayin ku na talakawa, ya kuke kallon wani al'amari ne a gaba daya?
To, tsakani da Allah, duk in ka kalli kowane bangare, an yi abin ne bisa ga tsari ko kuma rashin tsari. Tsari ita gwamnati tana da nata tsari, su kuma masu keke suna da irin nasu kuma tsarin. Amma din na fara daukar laifin gwamnati, gwamnati ita ya kamata a ce tunda suka zo ta yadda ta amince har ta shata ta musu wasu wurare, to a tara su a ce ga yadda tsari yake, za ku yi kaza, za ku yi kaza, za ku yi kaza, za ku yi kaza, kada ku wuce wuri kaza, kada ku wuce wuri kaza, kada ku wuce wuri kaza. da su shugabannin su da wasu daga cikin ma'aikatan su da su jami'an gwamnati da su kuma wanda suke da dokoki a hannun su idan akai haka babu inda za a waye gari a ce yau an kama dan keke kuma an takura mishi
na'am honorable Sajo Ahmed idan muka duba batun da shi jagoran talakawa yayi cewar ga kuskuren gwamnati me zaka ce akan wannan
to alal haqiqa ya kamata kuma dai a koyaushe ake magana mu gaya wa kanmu gaskiya dan gaskiya ita guda ɗaya ce abinda ke faruwa ni ina da masadiya cewa kafin ma gwamnati ta dauki wayannan matakan akwai wani bincike da aka yi abinda ake kira research an nemi ra'ayin al'umma daga wurin al'umma ne aka samu tsarin cewa ga yadda ya kamata a gudanar da wannan abin suka dan ba da dan koke-koken su aka kira jami'ai waɗanda suke da ruwa da tsaki a wannan harka aka yi zama da su wato babban matsalar mu da harka ta keke napep a Abuja shine kungiyoyi da suke da su waɗanda suke magana da yawun ko masu sayarwa ko masu saya ko masu tukawa kungiyoyin Allah ya yawa da su to nan ne muke da ƴan matsala amma duk an yi tuntuban juna mu da abinda ake so a gwamnatance shine ba sai an tilasta musu ba a samu voluntary compliance wato su amince su koma wuraren da aka tanadar musu kuma har yanzu da nake maka magana din nan ba mu yi da tuntuban juna da su ba jiya ma mun yi tuntuban juna da su shekaran jiya ma mun yi tuntuban juna da su kuma yanzu haka za mu ci gaba da tuntuban juna da wasu sauran masu ruwa da tsaki akwai hanyoyi da muka tanadar a gwamnatance kuma muna shawarwari tare da su kuma sun sani suna nan kuma za su sheda cewa akwai hanyoyi da za mu dauka mu kara musu karfi wajen tabbatar da cewa sun yi sana'an nan da tasu da ma wadda ba tasu ba wadda za su iya yi don su kyautata rayuwarsu ba niyyar gwamnati ne ta kuntata kowa ba kuma niyyar gwamnati ne ta tabbata sa wani cikin wani wahala ko wani kunci ba
Musa Ibrahim Ancau bari ka mai wa shi Sajo Martani duba da cewar kamar da ya bayanin cewar wato in muka duba kungiyoyin naku suna nan barkatai wato wannan kamar wani zai ce ko kuna zaman emirin ƴan murna ne kowa da inda ya sa gaba ba ku da wato lema daya da kuke magana a karkashin ta
alal haqiqa ba haka bane kamar yanda ya sani muna mukan zo mukan tunkare su da matsalolinmu kamar yanda muka shiga cikin wannan yanayi na kunci mun riga mun hadu gaba daya da kungiyoyi ba ma kungiyoyi ba har wakilan masu investors masu kekunan da suke saya da wakilan dilolin keken nan mun riga mun hadu mun hada kungiya daya ta wata da ake cewa kungiya ce ta kungiyoyin keken napep da su owners da riders da dealers ma a ciki a wannan babban birnin tarayya Abuja wannan hukuma ta san wannan sama da shekara uku muna da wannan kungiya kuma da ita muke tafiya da yawo daya duk taro da aka yi mukan tafi gaba daya ne a kungiya daya so dan haka mu ba mu da rabaraban kai a Abuja wannan matsala shi yasa ma kaga lokacin da matsalar ta zo gwamnati muka lura akwai matsala rana daya muka ce ma yan keke napep su tsaya a Abuja saboda mu fahimci dokokin kuma muka tsaye da su gaba daya a rana daya wanda su gwamnatin sun sani
Abubakar Sani in nazo gare ka babban birnin tarayya Abuja dai galibi an sani cewa mahukuntan birnin kafin su dauki wani mataki sukan fidda wani matakin da zai rage radadin abin da za a fuskanta sakamakon daukan wani mataki misali kafin ku kudura aniyar dabbaka wannan dokar da damancin tana nan akwai wasu matakan ne da kuka dauka domin a dan rage radadi dangane da irin dan wahala da wannan abin zai jawo
a ba shakka akwai matakai da dama wanda hukumar Benin tarayya Abuja ta dauka don a sauƙaƙa ma masu wannan sana'a ta keke da kuma wasu karan kansu masu hada-hada cikin wannan birni farko abinda hukuma ta yi shine ta tanadar da manya-manyan bus wanda suke kai komo akan waɗannan hanyoyi inda wannan doka ta shafa inda yanzu haka in ka shiga garin Abuja ka bi waɗannan hanyoyi zaka ga inda bus din da fasinjoji ke shiga suna cigaba da harkokin su na yau da kullum banda haka kuma su karan kansu kungiyoyin na yan keke napep karkashin su Malam Musa din sun tabbatar da cewa ma shi mai girma ministan Abuja ya kudura aniyan cewa yana so ya jawo su cikin tsarin da gwamnati take da shi na tabbatar da cewa kamar yanda yake fadi kada haddasa aikin ba burin gwamnati ne cewa ta haddasa aikin saboda wannan mataki ba. So a what area din da suke harkokin su misali kamar yanda ya fadi da Garki area 1 Garki village apo da AYA da sauran su an tanadar da kananan motoci na taxi wanda gwamnati ta yanzu haka suna ajiye abinda kawai ake jira su su zo su karbi wadannan motoci dan su ci gaba da harkokin su a wadannan wurare. Amma abun mamaki su bayan taron ma da muka yi da su suka nuna ma su ba su ma da ba su bukatar wadannan motoci su kawai su abinda suke so a debur su kawai su ci gaba da harkokin su a wadannan wurare. To kamar yadda dan wana Malam Sajo ya fadi bincike fa ya nuna kuma su ma mun gaya musu du'a irin tarurrukan da muke da su. Farko dai wannan tsari ne na gwamnati kuma gwamnati tana da hakkin ta tabbatar da lafiya da kuma zamantakewa al'ummanta. Idan aka ce ana samun koke-koke daga jami'an tsaro akan harkokin lafiyar mutane ko fashi da sauransu da ake dadin abubuwan hawa wajibi ne gwamnati ta tsaya don ta kare hakkokin jama'a. Saboda haka ba zai yiwu a ce gwamnatin da ke da hakkin mutum miliyan 6 a wannan birni saboda wasu 'yan tsiraru a ce ta yi ko biris ko kuma ta nuna halin ko kula akan abin da ya shafi mutum miliyan 6 ba. Ana kula da su, ana so a tabbatar da cewa waɗannan matasa da yake faɗi ba su rasa aikin yi ba, saboda haka dama tana nan suna yi su shigo su zo su yi sana'an da hukuma ta amince da su yi a waɗannan wurare ba tare da sun tafi yini ɗaya ba tare da sun.
To wannan alƙawari ne da ake mana matasa, to amma dai ba mu taba ganin ya farin ba, shi za mu kace ba mai.
To Allah ya kyauta, Allah kuma ya sa a samu wanda zai mana na madara.
To amin ya rabbi. To a dai ba mu na ruwan madi yanzu tukunna kafa a jiga ko ina
sannan hankali wata rana za a je can
in kware da gaske za a je can. To kin ji dai tattaunawar da muka yi game da wato daga Abuja da suke yi game da wannan hana keke nufin zirga-zirga a wasu yankuna a Abuja.
So sai to abinda na fuskanta shine, abinda na fahimta da wannan tattaunawar shine an samar da motoci da za su maye gurbin babura, domin idan ka yi la'akari da yanayin tsarin Abuja an yi shi gari ne na manya.
To bari dai mu koma kan to masu sauraro, yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Za mu koma birnin Abuja domin ci gaban tattaunawa ta masu ruwa da tsaki.
Jagoran talakawa Imran Odanas, me kake fahimta a duk waɗannan bayanan da ake halin yanzu?
Na fahimci tsakanin Allah gwamnati so take ta kore su. Na abin sa da gwamnati take so ta kore su. Ai amma ce an tanaji wasu motoci domin su ajana su su zo su yi amfani da su, kaga ai kura da halici. Ai tun da keken nan suka iya keke suka saba da shi. A ɗauko dokokin nan a karanta musu. Ga inda
to amma kai jagoran talakawa ita fa rayuwar nan kullun tana tafiya da cigaba ne. So kake a zona wuri dukan nan a dankare ba cigaba?
Yawanci ba su ƴan siyasan suke sai musu kekunan suna ba su ba? Ai ƴan siyasan suke.
Eh amma kuma ai gashi ƴan siyasan sun ce su kawo gyara kuma
su ma suna so su kawo gyara, sai a tattara su a yi musu karatun tanasu. Sanda duk aka kira ka aka ce maka kai in kana amfani da wannan ga hadari kaza ga hadari kaza ga hadari kaza. Yanzu wanda ke amfani da keke ai da an zo an yi kallo da shi kai tsaye shi za a samu. Wanda koke cikin mota da sauki. Da haka an wayi gari cewa waɗanda suka iya mota daga cikin ku su kawo driving license ɗinsu a ɗauki mota a basu. waɗanda kuma ba su iya mota ba su je su kokari su koyi mota za a ba su mota waɗanda kuma ba haka ba su koma daga wuri kaza inda babu cinkoso babu haɗurra da yawa su koma su aikin su to gwamnati babu inda ta dauke su matakai rana ɗaya kawai aka zo aka ce a yi tsaya wuri kaza ko kuma ma tsaya kuma ni nayi mamaki na kokarin su rana ɗaya da har suka iya tattara mutanen su wuri guda suka rike su
Jagoran talakawa Imran Wadana suka ce gwamnati so take ta kore su. Honorable Sajo Ahmad, gaskiya ne so kuke kore ɗan cikin Afef a birnin Abuja?
Amma akwai tambaya guda ɗaya da nake so al'umma su fahimta. Lokacin da ake so a kau da ƴan babur mashin, ai waɗansu ƴan mashin ɗin yau su suka zama ƴan keke Napep. Kaga alama da ya nuna akwai ci gaba a lamarin. Yau idan muka ce ɗan keke Napep wasu su kuma su haura su koma taxi ai adalci an kai musu so ake rayuwa kullum mutun ya neme ci gaba in ka tashi kana tsaye a wuri guda baka ci gaba ba ai kai ma baka more rayuwa ba kuma baka ka cuci kanka mu muna fada cewa ba ai wannan abin tashi kwatsam guda daya ba ai kiran da suka yi a zauna a gida ba wai sun yi shi ne wai saboda su nuna biyayya ga gwamnati ba ai nema suke su nuna wa duniya cewa gwamnati ta hana a wannan lokacin ma gwamnati bata ma ana ma kan tattaunawa ne ba a ma fara aiwatar da wannan a harkar da ake zancen da muke yanzu nan ba a ma fara aiwatar da ita ba kuma har yanzu da nake maka magana ana cikin tattaunawan ne su dai sun yi sauri ne sun yi riga mara malam masallaci suka ce su dakatar da mashina saboda talakawa su ji zafin takawa su goya mara musu baya a nuna kaman gwamnati ita ba ta tausayin talakawa ba haka al'amarin yake ba kuma haka aka yi niyan yi ba yadda ake da niyan yi shine a tattauna da su a gwada musu a gindaya musu sharuɗa su kuma su fara bin wa'annan sharuɗa a gama wannan harka babu wanda ya tilasta wa wani
Musa Ibrahim Ancho Kajifa haka mai da shi honorable Amir Sajo ke cewar kun yi riga malam masallaci menene yasa kuka yi riga malam masallaci
to alal hakika kamar yana suke magana yau din nan kai ne kace da matasa a kasan ka sama da 20,000 sai aka zo aka maka tayin mota guda 40 ka gaya min matasa 20,000 an maka tayin mota guda 40 wa zaka ba wa zaka hana
to ai ku cewa kuka yi kowane matashi da ke tuka kowane keke mutum uku ke tuka shi to kuma wannan motoci 40 din ai ce aka yi farko kenan idan kuka amince hanyoyi suna nan da gwamnati tanadar don a tabbatar da cewa kun ci gaba da karin samun kari da
Alhaji Sani kowa ya sani a yau din nan tunda aka fara wannan doka mutanen mu matasa kamar yana kuke cewa ba a hana ba an hana tunda a yau in ka shiga babban birnin tarayya Abuja za ka ga joint tax force suna nan da makamai duk in aka ganka ma za a ce koma ka aji a yau din nan ana nan mutane suna cikin halin ko kula ko ce kakani kai
ba wanda
motoci yau din nan ya faru in ka shiga cikin babban birnin tarayya Abuja ka ga yana in keke mu suke cikin wahala ka ga yana yara ƴan makaranta wallahi a satin nan da ya wuce in ka ga yana yara ƴan makaranta kanana suka taso daga zone E suka taso daga area 10 suke wucewa suke tafiya a kafa abin tausayi
me yasa ba
ka ga yana jama'a suke tafiya ka ga yana jama'a suke tafiya
dauke su mana taxi akwai taxi
Malam Musa Ibrahim Ancho tunda gwamnati nan ta ce an kawo muku motoci menene yasa ba ku san dokon wadannan yana cikin motoci
motocin nan na gaya maka mutane muna da matasa sama da 20,000 yau an baka mota an ce ba motan nan fa ba a kawo shi ba an riga implementing dokan
ana cewa mutumin da zai hawo sama ne takale da ayar rage hanya
wannan ai kashe kai ne
a tafiya
ka san kashe kai to wannan shine ake kira kashe kai yau din nan kana musuwa gabanni ne shugabannin al'umma ne akwai matasa sama da 20,000 a kasar yau din nan sai aka zo ana maka alƙawari abin da alƙawarin ma faɗa ce
ba mutum 20,000 mutum miliyan 6 kuma ake magana kiwon lafiya
to Alhaji Sani kowa ya sani hakan keke Napep a babban birnin tarayya Abuja ba mu da wani mummunan record hasali ma saboda irin waɗannan matsalolin mun yi taro na bita na direbobi wannan ita gwamnatin babban birnin tarayya Abuja saboda tana da wannan aqidar na wannan cire mu a cikin garin nan shi yasa wancan watan da ya wuce mun yi waɗannan tarurruka BOA Voice of America suna wajen mu kai tarurruka muna da proposal kaftin kan zuwan wannan minister na biyun nan Famsa ya approve mun yi meeting da directorci akan waɗannan akwai security firm da muka yi haya wanda zai sa ma duk dan keke application a waya yau din nan in wani abu ya faru da dan keke ko wani laifi ko wani abu za a iya waiwayawa baya awa 8 baya a ga waye yayi wannan laifin gwamnatin babban birnin tarayya Abuja saboda tana da wannan niyan sun ki su mara mana baya sun ki zuwa wajen tarurrukan sun ki su ba mu goyen baya mu kaddamar da wayannan wayar da kan direbobin mu da muka yi mun yi police sun zo road safety sun zo NDLEA sun zo amma BIO sun ki zuwa da FCDA har ana gobe za mu yi taron acting transport secretary muna tare da ita ta mana alƙawarin za ta zo wannan bita za ta sa BIO su zo mu haɗa kai mu gyara sana'a mu tsaftace sana'a
ina zuwa Malam Musa Ibrahim bari zo wurin jagoran talakawa Imran Odanas Imran Odanas idan misali aka ce an yi doka ka gane kuma aka ce yanzu ana so a bi dokan me laifi a ciki
babu laifi ai babu abin da yafi zaman lahiya da daɗi sai doka amma ita ya kamata dokar kanta a tsaftace ta kamar yadda ake magana ni ran da na fara ganin in task force din dauka nake yakin badar za'a domin ba su da adadi in ka fara kirga sa sai ka gaji amma ni abin da dauka na doka ai akwai rubutu duk abin da aka tsara a rubuta a ba mutanen nan yau kamar nan da muke magana sai a ce ga kwafi takarda da muka rubuta muku rana kaza lokaci kaza ga kwafin takarda rana kaza lokaci
kaza amma in ka samu lawyer zai ce maka jahilci ba uzuri bane wurin kare doka
ai yanzu in muka dawo kan maganar rashin hankali da yaran suke yi nan ma ai suna da laifi ai abinda ma ya dauko wannan abun tun asali ai sa'in sa aka tsamu tsakanin wasu mutane waɗanda suke jami'an gwamnati da su waɗannan yara ai shi ya kawo abinda aka zo aka ce dole sai sun daina zuwa wuri kaza a lokaci kaza ai da an san akwai doka duk wanda yazo Abuja san akwai doka ya san akwai tsari to tun san da aka fara ba su ke kunan nan aka yadda su zo su yi wannan abin da an ci gaba da bin dokokin ai gwamnati ta fara kawo ai keke na fable ake ne ai wannan program ne na poverty alleviation ai ta haka ya dauko ta yadda aka ke kunan gwamnati ta fara shigo da ke kunan da ta dauka ta ba su ta yadda za su yi ya kamata a ce an sa musu dokoki an sa musu tsare-tsare kuma asuna da shugabanci tun da ba su da shugabanci ran da aka ce kada su fito ai da sun fito amma ga baki da aka kama da na aka rike
honorable Sajo Ahmed
na
ku menene babbar matsalan ku da yan keke na fable din nan Abuja
to matsalan mu guda biyu ne na farko yan keke na fable din nan musamman shugabannin su su daina fadin cewa ba babu laifin yaran su gaba ɗaya kuma ba su yin wani laifi alal haqiqa idan mutun yana son yayi gaskiya wa kansa yayi wa kansa adalci idan akwai inda mutanen su ke yin kuskure su yadda akwai kuskure kurakuran nan da mutanen su matuka ke kunan nan ke yi shi yasa al'umma suka matsa wa gwamnati cewa a samu dokoki a gyara tsari yadda suke tafiya abu na biyu dake tsakanin mu da su su fahimci cewa duk da yadda mutun yake nuna isa bai fi karfin hukuma ba taron da suke cewa sun yi da BOA da sauran su idan hukuma tace bata yadda ba ai ba za su yi shi ba don haka idan mutun yace maka yayi taro a karkashin inuwar hukuma bata hana shi ba ba kuma hujja ne yace hukuma bata goye bayan wannan taron ba in hukuma bata yadda da wannan taron ba wallahi ba zai yi wannan taron ba don haka mu abinda ake nufi shine a tsarin tafiyar da sufuri a Abuja muna son a samu tsari wadda kowa wanda yake da niyan sa dukiyarsa a cikin harkar sufuri zai ci moriya akwai wasu wurare an kebe su na manyan motoci da taxi masu penti akwai wasu wurare an kebe su na keke napep akwai wasu wurare an kebe su na mashina wato okada kowa ya bi tsarin inda aka kebe ma inda aka gindaya masa saboda a samu harkar sufuri wadda take da tsari a Abuja
Musa Ibrahim Anchau ku takamaimai menene matsalar ku da wannan dokar
duk kamar yanda shugaban talakawa ya fada za ka ga an fito da makama kan bindiga kamar za a je yakin badar da yake mu matasa ne a cikin wannan sana'a ba mu yadda mun sake su ko a je a samu wani cece kuce ba ko wani confrontation shi yasa sai muka maintaining yaranmu muka ce mu zauna lafiya mu za mu bi hanyoyi na diplomasiya
masu sauraro duka ana muka zo karshen wannan shiri na yau da gobe wanda a cikin sa muka tattauna da masu ruwa da tsaki kan al'amuran da suka shafi babban birnin tarayya Abuja wanda ya ƙara magana yanzu shine Abubakar Sani kakakin ministan babban birnin sai kuma honorable Ahmed Sajo wanda shine babban jami'in tuntuba akan harkokin sufuri na birnin Abuja sai kuma jagoran talakawa Imran Odanas da kuma shugaban kungiyar yan keke napep da ke birnin Abuja Musa Ibrahim Anchau a madadin wanda ya dama na sauci wato Benjamin Ogak Gowon. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku daga nan Obishin Sashen Hausa na muryar Amurka dake Abuja babban birnin tarayyar Najeriya.
To madalla a gaida Malam Hassan daga Abuja. To masu sauraro an maka karshen shirin namu na yau baki daya. So yanzu a madadin wanda taimaka shi ne zo gare ku
Aisha.
To da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu Tayo Malama Zainab Abdulrahman ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa muka sance lafiya.